daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin nan yayin da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a binnin kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 2 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 5 kenan na safe agogon Ghana, karfe 1 dare anan Washington DC ga kanin labaran duniya.
An tuhumi mutumin nan da ake zargi da kada mutane 8 a birnin New York da aikata ta'addanci. A halin da ake ciki kuma nan da nan batun harin ta'addancin da aka kai a birnin nan New York ya dau salon siyasa. Sannan ɗaruruwan sojojin Habasha ɗauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa cikin ƙasar Somalia don yaƙi da Al-Shabaab.
A Najeriya batun rashin samarwa ƙananan hukumomin 'yancin gashin kansu lamari ne da ma'aikatan ƙananan hukumomi suka ce yana nuna gazawar demokuraɗiyyar Najeriya.
Wannan matsala ta ƙananan hukumomi muna ganin ita ce kaɗai babbar matsala da ta kawo giɓi a cikin demokuraɗiyyar Najeriya.
To a jihar Adamawa kuwa shin ina ka kwana ne dangane da shirin nan na baiwa manoma rancen kuɗaɗe?
Sai je kaman ofa bine an share filin laki sai ga dace amma wannan an rubuta to mutanen da aka rubutan nan kaf dan kare ba wanda ya ga kokobo kullum akan za a bayar ne.
Muna tafe da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayyar Amurka sun gabatar da tuhumar aikata ta'addanci ga ɗan ƙasar Uzbekistan ɗin nan wanda ake zargi da amfani da wata motar ɗaukar kaya ya kaɗe mutane 8 a birnin New York. Mutumin ɗan shekaru 29 da haihuwa 'yan sanda sun harbe shi a ciki. Tuhumen da ake masa sun haɗa da na taimakama wata ƙungiyar ta'addanci da kuma lalata motoci. Ba a tantance ko yaushe zai fara gurfana a gaban kotu ba. An zargi Saifof da shekowa da motar ɗaukar kayan da ya hayarta. Ya doshi cincirindon jama'a da ke tafiya lawalin masu keke da ake mahantan a ranar Talata, inda ya markaɗe mahaya keke da matafiya da ƙafa. Daga bisani motar ta gwabji wata motar bus ta 'yan makaranta. Sai Pop ya duro daga motar ɗaukar kayan, ya riko wasu ƙananan bindigogi biyu kafin wani ɗan sandar New York ya harbe shi. Masu bincike waɗanda suka yi mai tambayoyi yayin da yake kan gadansa na asibiti sun ce ya shafi makonni yana shirya kai harin.
A halin da ake ciki kuma nan da nan harin ta'addancin da aka kai a birnin New York ya ɗau salon siyasa. Bayan da shugaba Donald Trump ya ɗora laifin kan wani tsarin bayar da visa wanda ya ce shi ne baiwa maharin Saifullah Saifov damar shiga Amurka. Sannan Trump ya bayyana tsarin shari'a Amurka da cewa shirme ne saboda tafiyar hawainiya da tsarin ke yi. Saifov wanda ya faɗa ma 'yan sanda cewa ya shirya kai harin ne a lokacin shagulgulan Halloween saboda a ganinsa wato mutane da dama za su fi fitowa da yawa a kan titi. An gabatar da tuhumce-tuhumce kashi biyu a kansa jiya Laraba na aikata manyan laifuka. Trump ya ce yana so ya haɗa kai nan da nan da majalisar dokokin ƙasa saboda su soke shirin tsarin visa da Saifov ya yi amfani da shi wajen shigowa Amurka. Sai dai kuma waɗannan kalaman na Trump sun janyo soke-soke daga 'yan Democrat waɗanda suka ce shugaban ƙasan na gaggawar mai da al'amarin wani abu na siyasa a daidai lokacin da jami'an tsaro ke ƙoƙarin gano abin da ya faru.
Ɗaruruwan sojojin Habasha ɗauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa cikin ƙasar Somalia, kuma rahotanni na cewa sun je ne su taimaka ma rundunar sojojin gwamnatin Somalia a yaƙi da mayakan Al-Shabaab. Mazauna garin Dolo na kan iyaka a yankin Gedo na ƙasar Somalia sun ce sun ga aƙalla motoci 30 ɗauke da dakarun ƙasar Habasha suna ƙetarawa zuwa ƙasar ta Somalia da yammacin shekaran jiya Talata. shedun da suka yi magana da sashin Somaliyanci na muryar Amurka bisa sharadin sakai sunayensu. Sun yi kiyasin cewa sojojin kasar Habashi kimanin 1000 ne suka shiga kasar ta Somaliya. Wani mazaunin garin ya ce motocin da sojoji ne da kuma na daukar kaya waɗanda aka girke bindigogi masu sarrafa kansu a samansu. Akwai dubban sojojin Habashi a kasar Somaliya a matsayin wani bangare na rundunar gamayyar sojojin Afirka ta AMISOM da aka girke don su yaƙi Al-Shabab. Hukumomin nahiyar da muryar Amurka ta tuntuɓa jiya Laraba sun tabbatar da shigar sojojin Habashi din a cikin kasar Somaliya.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasan Myanmar na zargin makwabciyar ta Bangladesh da kawo jinkiri ga dawowar musulmin Rohingya waɗanda kuntatawa da sojojin ƙasar ta Myanmar ke musu ta tilasta musu guduwa daga ƙasar. Kakakin jagorar shugaban ƙasar wato Aung San Suu Kyi ya faɗa wa kafar labaran gwamnatin Myanmar ta Global New Light of Myanmar jiya Laraba cewa ƙasar ta Bangladesh tana jira ne sai ta amshi dala miliyan 400 na faɗaɗa matsugunai ga 'yan Rohingya 600,000. Da ke cinkushe a matsatsin sansanoni da aka ajiye su. Wani harin da mayakan Rohingya suka kai kan 'yan sandan ƙasar Myanmar a watan Agusta ne ya janyo ramuwar gayya daga jami'an tsaron gwamnatin Myanmar, wanda kuma ya janyo gudun hijirar 'yan Rohingya da dama daga jihar Rakhine ta arewacin ƙasar zuwa Bangladesh. Kusan kashi 60 na 'yan gudun hijirar yara ne ƙanana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana yakin da jami'an tsaron gwamnati ke yi kan musulmin Rohingya din a matsayin kisan ƙare dangi.
'Yan siyasar Burundi da ke gudun hijira sun ce za su fada cikin haɗari muddin suka koma gida, duk wada kiraye-kirayen da shugabanni ke yi a ƙasar ta Burundi da sauran ƙasashen yankin tsakiyar Afirka cewa su bar sansanonin su koma ƙasashensu. 'Yan gudun hijirar da suka yi magana da muryar Amurka sun ce suna tsoron bita da kullun gwamnati muddin suka koma Burundi, inda shugaba Pierre Nkurunziza ya ci gaba da kasancewa shugaban ƙasa bayan ya yi biris da ƙin amincewar da aka nuna a cikin ƙasar da ma waje game da yunkurinsa na neman wa'adi na uku a shekara ta 2015. Dambarwar siyasa da kuma tashe-tashen hankulan da wannan shawarar ta shugaban ƙasar ta janyo sun sa Burundi wajen 'yan Burundi wajen 300,000 gudu zuwa makwabtan ƙasashe musamman ma Rwanda da Uganda da kuma Tanzania.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya batun rashin samar da 'yancin gashin kai ga ƙananan hukumomi batu ne da ya jima ana kai ruwa rana a kansa. Zuwa yanzu masu ruwa da tsaki wajen fafutukar ganin an 'yantar da ƙananan hukumomi na ganin babu abin da ke kawo cikas ga tsarin mulkin demokuraɗiyyar Najeriya kamar rashin baiwa ƙananan hukumomin 'yancin kansu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Lamiɗa Abubakar ya aiko mana daga Fatakwal.
Na tattauna da shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya, Comrade Ibrahim Khalil, kuma ga abin da yake cewa
wannan matsala ta ƙananan hukumomi muna ganin ita ce kadai babbar matsala da ta kawo gibi a cikin demokradiyyar Najeriya, kamar yadda sakatarorin Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu suka taɓa faɗi cewar duk ƙasar da take tafiyar da gwamnatinta watan ba tare da mutane a ciki ba, wannan ƙasa za ta zama ta tsinci kanta cikin matsanancin talauci, matsanancin yunwa, matsanancin rashin tsaro. Wannan shine abin da muke gani yau a Najeriya. Haka zalika gwamnoni da su ne suka fi kowa cin moriyar lalacewa ƙananan hukumomi, da yawansu maganganunsu sun canja a wannan lokaci sakamakon gwagwarmayar nan da ainihin ci gaba da faɗakar da mutane da ci gaba da ganin gwamnonin nan kai tsaye a yi magana da su don su fahimci lallai ƙananan hukumomin nan ba an yi su ne saboda su ba, an yi su ne saboda al'ummomi, musamman kamar gwamnan jihar Delta mun gana da shi gaba da gaba a irin waɗannan zirce-zirce da muke kaiwa. Wannan gwamna abin da ya faɗi ƙarara ya fahimci menene local government, saboda haka a ra'ayinsa inda za a samar da ƙananan hukumomi kamar yanda muke ta fafutukar neman gyara ƙananan hukumomin nan, to da a matsayinsa na gwamna yayi bacci da idan shi BRP yace, amma a yanayin da ake ciki a yanzu, a ce wata annoba ta samu a wani ƙauye sai an tafa fitakar yanda za a yi a zo a ganshi a sanar da shi, wannan ba karamin gibi ne a tafi da gwamnati ba.
Barista Kasimu Muhammad Sauwa lauya ne mai zaman kansa a Najeriya, kuma na tambaye shi yadda dokar ƙananan hukumomi take a Najeriya.
Ta kasance an ɗaya mata kuskure ma da kamin zuwa fara wannan siyasa, da gaba ɗaya kuɗaɗen su suna fitowa daga gwamnatin tarayya gaba ɗaya zuwa gare su ba sai sun biyo ta hanyar kuma. To daga baya sai aka kawo wani kuma sarki dodo wanda yake ake ganin kamar badakala ce aka yi ta hanyar ainihin wannan dokar, sai aka canza wato ainihin tsarin mulki na cewa yanzu akwai abin da suke cema local government joint account, wanda gwamnoni su ne kuɗin na local government din jiha dai za su zo mishi taya da ya ga dama.
Yanzu dai yawanci idan ka kewaya ofishin ƙananan hukumomi a Najeriya za ka ga cewa ka san kuɗaɗen da suke samu, ana ba su kuɗaɗen biyan albashi ne kawai, sai kuma abinda hali yayi. Don haka idan ka je harabar ƙaramar hukuma, musamman ma a farkon wata an gama aiki, sauran sati uku za ka je ƙaramar hukuma ka tarar da mutane ƙalilan. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
A hab jama'a duka wanda ya yau zai hirgita san gaban tsoro.
Yanzu kuma sai batun noma, inda manoma a jihar Adamawa suke kukan cewa har yanzu ba su gani a ƙasa ba dangane da alƙawarin da aka musu na basu rancen kuɗaɗe ƙarƙashin shirin nan da ake wa taken Anchor Borrowers da gwamnatin tarayya ta ƙirƙiro. Kodayake hukumomin banki da shirin ke gudana a ƙarƙashinsu sun ce an kammala komai, ana jira ne a rattaba hannu a kai. Daga Yaulaga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya fara da ƙorafin wani manomi.
Sai dai kaman ofa bine an share filin laki sai ga yace an ba wannan an rubuta, to mutanen da aka rubuta nan kaf an kare ba wanda yaga kokobo kullum akan za a bayar ne, kullum akan za a bayar ne, saboda haka nan magana gwamnati ma ta daina cewa za ta taimaki talaka da sunan bashi, ta daina cewa ma za ta kawo taki domin ta taimaka talaka ya samu sauki, duk wannan ƙarya ne.
Honorable Hussaini Gambo Bello kenan, ya daga cikin manyan manoman shinkafa a jihar Adamawa ke mako kawo game da yadda kawo yanzu manoma a jihar ba su zama cin gaje shirin baiwa manoma rance da gwamnatin tarayya ta kaddamar ba, wato shirin da ake walakabi da Anchor Borrowers. Amma dai zargin cewa da gangan bankin manoma wato Bank of Agric yake baiwa manoma kudaden da babban bankin Najeriya CBN ya fitar domin a baiwa manoma ƙarƙashin shirin na Anchor Borrowers a jihar Adamawa, to sai dai kuma shugabar gudanar bankin shiyar Yolama da Mary Buba a wajen wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin manoma da ma tallafa manoma a jihar ta ce ita Fatu ne ma ta kammala aikinta, ta kuma tura shi kwatar bankin, to amma kawai yanzu ba ta san ko an rattaba hannu ba ko kuma a
have laid everything on their table and they have sent it to the head of to the MD's office for payment.
Mun mun kammala tura sunayen manoman daga wannan shiya zuwa can shi kotun mu dake Abuja, kuma na samu labarin cewa an tura sunayen zuwa ga teburin MD, to amma ko ba zan iya cewa ko an sa hannu ba ko kuma a amma fa ina da yakinin cewa za a kammala domin a sama biyan waɗannan kuɗaɗe.
The MD's office for payment.
To ko anya wannan taro zai kai ga share hawayen manoma a jihar, Dr. Umar Bindir da ke zama sakataren gwamnatin jihar wanda ma shi ne ya jagoranci taron ya ko ba da amsa ne ma da cewa
in sha ma Allahu yanda kake gani mu zo nan karfe 2 mu tashi karfe 6 ai ba a banza bane, ba wanda yake son shan wahala haka kawai, kuma kaga mutane committee din mu ta kai mutum 20 ko ba haka ba a kasan nan, ka tara mutum 20 su zauna awa 4 awa 5 ai ba don banza bane. Niyyar mu ita ce faran niyya na taimakawa tallafawa talaka kan noma, in sha ma Allahu abin da yasa kenan muke taron nan muke ta tattaunawa.
Malam Ahmad Umar Waziri shine manajan babban bankin Najeriya CBN a jihar, yace yanzu kam sun ma gano bakin zaren.
Mun fara kuma mun gano kurakuran mu, dama burin mu mu yi na farko mu kare mu ga inda kurakuran suke, mun riga mun yi wannan kuma Allah ya taimake mun gano kurakuran.
To yalla bai kamar me kuka gano?
Akwai kurakurai na wajen samu su manoma din, akwai kurakurai na wajen fannin bankuna yan kasuwa a deposit money banks, akwai kurakurai wajen inda ake samu kuɗin nan da sauransu. So duk waɗannan kurakuran mun riga mun fahimce su yanzu kwarai da gaske, kuma insha Allah yadda muka shirya wannan na noman rani za a samu fiye da yadda ke tsammani insha Allah
kimanin naira biliyan 44 ne dai babban bankin Najeriya CBN ya fitar da min tallafa manoma inda kawo yanzu kusan jiyoyi 29 suka so mucin gaje shirin yayin da kuma babu jihar Adamawa a cikin jerin jiyoyin da shugaba Buhari lissafa da ma yaba gwamnonin su a kokarin da suka yi kan harkar noma batun da su ko ke ganin fa akwai abun dubawa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji cewa
idan mun bude icing da ya kone za mu canja idan kwalban da ya kone ne ma za mu canja zamu yanda zamu yi gloves ya tashi zai ji ma yana aiki kuma dan yana fin sabo ma in an gyara garantin da zai yi jima
wani matashi kenan mai dogaro da kai da yake gyaran kwayayen wutar lantarki da suka baci idan ku biyo mu a shirinmu na hantsi za ku ji yadda yake samun rufin asiri daga wannan sana'ar ana dai tare ne da sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu agogonan na cewa karfe 1 dare ne da minti 16 ga Grace Alheri Abdu da shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka huiba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
ina da shekara 13 aka yi mini aure ni da abukiya ta ce ni tawai ne mu duka shekara 13 uku gare mu da aka yi muna aure
ba mu sa almin nan na tun da wuri saboda na cikaskin da ake samu da yawa mun yi san kamar yara a bar su su nuna sosai
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shugabannin kasashen Canada, Malawi, Uganda da kuma Zambia tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa kananan yara UNICEF da asusun kula da yawan al'umma UNFPA da kuma cibiyar tarayya Afirka sun gudanar da wani zaman tattaunawa na musamman yayin taron kolin Majalisar Dinkin Duniya na 72 da nufin shawo kan aurar da ƴaƴa mata da wuri. Kididdiga ta nuna cewa Jamhuriyar Nijar har yanzu tana kan gaba wajen aurar da ƴaƴa mata da wuri a ƙasashen duniya inda aka yi kiyasin cewa ana yi wa kashi 76 cikin 100 na mata aure kafin su cika shekaru 18. Ta haka shirin domin iyali zai bibiya kan wannan matsala da nufin gano abin da ke haifar da ɗaukar wannan mataki da illarsa ga ci gaban iyali da kuma matakan shawo kan wannan matsala. Za mu kuma fara yin shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakilin Musulmi Muni Barma ya haɗa mana.
Bayanai na nunin mata kimanin 700 da 'yanka ne ke kamuwa da matsalar yoyon fitsari a kowace shekara a Jamhuriyar Nijar. Aurar da 'yan matan da ke da ƙarancin shekaru na kan gaban dalilan da ke janyo wannan matsala. Malama Diko ta taɓa tsintar kanta cikin irin wannan hali.
Ina da shekara 13 aka yi mini aure. Ni da abukiya ta ce ni tawai ne mu duka shekara 13 gare mu da aka yi muna aure to mijin nan da aka yi muna aure ma ba mu sani ba sai dai lokacin nan da aka daure aure aka kai mu gidan mijin mu duka ba mu san mijin mu ba shekara guda ne na yi gidan miji da na samu ciki ba mu tai likita ba kawai mu wajen mu lokacin na in mutum ya tahi awo sai a ce tun aihuwa na farko ne kina tahiya kina yi awo eh wannan akwai kunya mu ma saboda wannan ba mu yi awo lokacin nan sai dai mutum aihuwa na biyu dai kuma auren nan da aka yi an mini baba na biyu wannan sun samu matsala tsakanin su gudan nan yake ka a yi arme tun da shi ba ya so baba na wanda ya aihe ni to yaya shi ma yake sai dai an yi auren nan to tun lokacin nan sun samu matsala dana zo na aihu ma baba na take tunda shi ba ya so auren nan inda aka yi aure in matsala ya ta ya samu wallahi shi babu ruwan shi haka nan ne kuma dana aihu kowa bai zo ba
yawaitar wannan matsala da ke takaita sha'anin karatun ƴan mata ya sa kungiyoyi masu zaman kansu irin su Dimol kaddamar da ayyukan kwadakarwa da na jin kai don ceto rayuwar ƴan matan da suka fada irin wannan ukuba inji shugabar wannan kungiya Salamatu Traore
ga iyaye su ba ɗiyan su buɗan musu hanya da ke sa su samu ilimi su yi karatu. Yarinyar da ta yi karatu macen kwarai ce, tun da gobe ita ma iyalinta ta ba su ilimi kuma ta kula da su sosai.
Gargaɗi da jan hankulan jama'a game da illolin da ke biyo bayan aurar da 'yan mata masu ƙarancin shekaru wani aiki ne da 'yan majalisar dokokin ƙasar Nijar ke ganin suna da gudunmuwar da za su iya bayarwa domin cimma nasara a kansa. Honorable Lamido Mumuni Haruna na da irin wannan tunani.
Kasa a cikin al'adunmu irin waɗannan aure ana yin su ba don aure a yi shi mace ta koma gidanta ba. Alal misali in na dauko maka wajen hilla ne a abinda muka sani a da, iya mace in an haihe ta ana iya an kama mawa ne tun tana karama, ko koran da aka haihe ta ma sai a ce wane ya kama ma wace yaron shi. To waɗannan abubuwa da ake yin su a lokacin nan don ka aje a shiga wani sha'ani ana wasu abubuwa da ita. Da ta tashi an san matar wace ce, amma sai ta kai shekarunta za ta koma gidanta. Amma yanzu akwai ɗabi'o'i da yawa da ake yi waɗanda ba daidai ba ne.
Masana a fannin halittar jikin ɗan adam sun bayyana cewa shekaru 18 da haihuwa su ne aka tabbatar a matsayin na cikar budurcin ya mace. Saboda haka kungiyoyi masu zaman kansu suka dukufa ga ayyukan ganar da al'umma mahimmancin mutunta wannan sharaɗi da dokokin ƙasar Nijar suka gindaya. Hajiya Maimuna Madam Dullahi na daga cikin shika-shikan wannan aiki.
Ba mu sa'ar min nan tun da wuri, saboda na faɗa maka cikaskin da ake samu da yawa. Mun yi san kamar yara a bar su nuna sosai kuma su tahi hallo kuma su samu incin kan, saboda yau ko uwarka da ubanka talaka ne. In dai lalle azimin kayi karatu ko baka samu aiki ba, lalle kana iya wayar da kai kuma ka san incin ka ko takarda aka kawo ka iya karanta da ita. Tunda ba lalle sai karatu ba, amma kai da kanka sai ka kiya ka ce nayi karatu an bani bayani. Lalle tunda wuri ba ni tahiya in ta yin yawan arme, saboda akwai abin da yake iya faruwa gare ni wanda lalle azimin zai kawo min cikas.
Akasari uwaye mata ku ne kuka fi daurewa wasu maza gindi domin su auri 'ya'yanku, saboda watakila suna da arziki ko kuma wasu manyan mutane ne ko kuma suna da wani iko haka?
Ai wani fanni su mazan su da kansu, saboda harkar talauci na faɗa maka ana iya amshi kuɗi don saboda mutum ya zo da katuwar riga kawai ka ɗauki ɗaya ka kai ka bashi. Rishin sanin inci, saboda mace wata rana ba ta incin ta yi ma magana a cikin gida, namiji ne ke magana. To shi yasa muke son wannan duwayen kai ne, muna so lalle su sake yanayin ra'ayinsu su san menene ina ne duniya ta sa gaba.
Fifita al'adun gargajiya tamkar wani abin da ke kunshe cikin tsarin addini, wata ɗabi'a ce da wasu mutane ke laɓewa da ita domin aikata abubuwan da ke cutawa rayuwa. Duk wanda cewa malamai sun sha kwatantawa jama'a a kaucewa irin wannan shishigi. Mafari kenan da kungiyar Wheel Federation Niger ta soma tuntubar samari da 'yan mata domin su gane illolin rungumar al'adar da ba ta da amfani duniya da lahira.
Mun san da aure yana da haƙƙi aure in yarinya bata kai ba, ba ta ita ba da haƙƙin aure. Wasu yara kun ga yanzu tun shekara 12 sun ga wanci. Shekara 12 an yimta aure ta doki ciki. Jikin bai cira ba, ba ta iya ta haihu. To shi ne mun ka tara yara, haƙƙinsu ne su za su kokowa da wannan a samu a ba su haƙƙinsu. Aure wajibi ne, amma yarinyar ta kai aure sannan a yi mata, wannan kuma wajibi ne.
Wasu matasan da na tantauna da su akan matsalar auren wuri sun bayyana min cewa a halin yanzu kan magiya waye. Mu fara da jin Ramatu Mai Dawa.
Wannan babban matsala ce sosai, saboda in ba ta tsaya ta yi karatu ba, ita ma ba ta iya ba ɗiyanta tarbiya sosai. Kina an bar ta ta yi karatunta, tana iya zaɓen mijinta wanda take so a daidai lokacin da ya kamata, kuma su samu yara na gari, ta ba su tarbiya na gari. Gaskiya ina ganin muna iya yaƙi biskan shi, saboda a hana muna iya waye ma uwayen yara kai biskan wannan auren na dole ko kuma na wuri. A musu aure da wuri bai kamata ba gaskiya. A jira har lokacin su yayi kuma a biya musu karatu.
Sunana na Fatima Tigrayan, kamar yadda aka sani. Ni dai shawarar da zan ba uwaye na su bar yaransu su yi karatu, su samu aiki don saboda in sun samu aiki za su iya taimaka musu su kansu yayan nasu, za su iya taimaka ma yannan su, za su iya taimaka ma ko mijin nasu suna iya taimaka ma, ko uwata tana iya taimaka ma, ko dai wasu ƴan uwa na ta duk da aganganta tana iya taimaka musu, kuma diyanta za su iya samu rayuwa ingantacciya.
Dagewa domin samar da kyakkyawar rayuwa ga matasa har izuwa lokacin da suke iya daukar dawainiyar kansu wata hanya ce mai fa'ida ga ci gaban kowace al'umma.
Ita diya mace abunda ake so in ta je ɗakin ta tana da ƙarhinta, tana da lahiyarta, tana iya ta yi aiki yanda ya kamata, ta ba da yaro, ta aihi yaro, ta iya ta ɗauke shi, ta ba shi nono yanda ya kamata don yaron nan ya samu lahiya. To in aka ɗauke ta ita yarinya ce ƙarama, an mata aure ta haihu, in ma babu matsala a cikin haihuwan, ya za ta yi riƙe yaron, ta ba shi tabi'a yanda ya kamata? Ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwa a tattauna, domin mu duka da kake ganinmu muna da yawai 'yan mata ba ma so abin da ya taɓa su, shi ne ya kamata a duba a gani da malamai da sauran hukumomi menene ya kamata a yi.
Alƙalaman ƙididdiga sun yi nuni da cewa sama da kashi 52 daga cikin 100 na al'ummar Nijar dukkansu mata ne, haka kuma bayanai ke nunin sama da kashi 70 na yawan jama'ar ƙasar matasa ne, yayin da masana ke cewa yankunan Maraɗi da Zandar ne ke kan gaba wajen aurar da yara ƙanana saboda dalilai masu nasaba da matakin kare 'yan mata daga matsalar ɗaukar cikin shege.
A gaida Malam Sule, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu gayyaci masu ruwa da tsaki a jamhuriyar Nijar domin gano hanyar shawo kan wannan lamari. Yanzu madadin wakilin namu Sulaiman Muni Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakuna.
To a gaida Grace, yanzu kuma ga wata sanarwa.
Aka waye gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista, matan commissioner, matan director, matan wasishe, su ake kaiwa. In ka je makaranta sai ka yi cikin inuwa, ana ba yaro nono, ana magana a adashe, ana saƙa, yara na cikin yaki suna ta wasa, suna ta jeje, ba komai ba, koya musu komai ba.
Mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To da kuma ka nemi ka kawo ga labarai a takaice.
To a takaice, masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayyar Amurka sun gabatar da tuhumar aikata ta'addanci ga ɗan ƙasar Uzbekistan ɗin nan, wanda ake zargi da amfani da wata motar ɗaukar kaya ya kaɗe mutane 8 a birnin New York. Mutumin ɗan shekaru 29 da haihuwa, 'yan sanda sun harbe shi a ciki. A halin da ake ciki kuma, nan da nan harin ta'addancin da aka kai a birnin New York ya ɗau salon siyasa, bayan da shugaba Donald Trump ya ɗora laifi kan wani tsarin bayar da biza. Ɗaruruwan sojojin Habasha ɗauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa cikin ƙasar Somalia, kuma rahotanni na nuna cewa sun je ne su taimaka ma rundunar sojojin gwamnatin Somalia a yaƙin da take yi da mayakan Al-Shabab. Ƙasar Myanmar na zargin makwabciyarta Bangladesh da kawo jinkiri ga dawowar musulmin Rohingya, waɗanda ƙuntatawar da sojojin ƙasar Myanmar ɗin ke masu ta tilasta musu zuwa wato gudu daga ƙasar.
Masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, sai kuma ɗan anjima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 a kogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 7 kina agogon Ghana. Za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Idan ana son sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon rahotanni da labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tani gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin sai injinmu Jimmy Cook Mahmud Lalo ke cewa sai mun hada a shirinmu na hantsi daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.